This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfili Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC, muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Kasar Iran ta baiwa hukumar makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa IAEA takaice takardun da aka danganta da zarge-zargen da ake mata cewa ta yi ko kuma tana kokarin kera makaman atom. Matakin da ya sa ta cimma wa'adin gamsar da ƙa'idodin da aka gitta mata na sassauta takunkumin da aka aza mata, kamar yadda yarjejeniyar da ta kulla da giggan ƙasashen duniya a watan jiya ta tanada. Jiya Asabar, Iran ta miƙa wa hukumar IAEA bayanai a rubuce da kuma takardu, kamar yadda aka cimma yarjejeniya a taswirar bayyana ayyukan da ta yi a baya da kuma yanzu da suka shafi shirin nukiliyar ƙasar. Hukumar IAEA ta tabbatar a jiya Asabar cewa Iran ta cimma wa'adin miƙa bayanan. Bayanan da Iran ta gabatar sun haɗa da bayanan cewa da ƙyar ne da karya alƙawarin da ta yi kamar yadda ta sha yi a baya. Taswirar ta kuma tanadi cewa akwai yiwuwar hukumar makamashi ta nemi ƙarin bayani daga Iran kan ranar 15 ga watan Oktoba, domin hukumar ta rubuta rahotonta na ƙarshe kan ƙarshen wannan shekara idan Allah ya kai mu. Jiya Asabar aka yi jana'izar mataimakin gwamnan jihar Borno, Alhaji Zanna Umar Mustafa, wanda ya rasu yana da shekaru 49 a duniya. Mataimakin gwamnan da ya rasu ne a Yola, jihar Adamawa. Ga rahoton jana'izar da aka yi wa mataimakin gwamna, kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya aiko.
Irin yadda aka yi jana'izar mataimakin gwamnan jihar Borno, Alhaji Zanna Umar Mustafa kenan, wanda Allah ya ware rasuwa a garin Yola da ke jihar Adamawa. Irin da aka yi jana'izar mataimakin gwamnan ta hanyar tabarkin Islama, wanda ya samu halartar dubban jama'a, hare da manyan hafsoshin sojojin Najeriya wanda suke ziyara a jihohin Borno da Yobe, da kuma manyan malamai daga ciki da wajen jihar wanda gwamnan jihar Borno ya tarbe su. To, ko me al'umman jihar Borno ke cewa ne game da rasuwar wannan taliki?
Sunana Abba Malam Shuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi wanda yake Borno takaici ne yau ya same mu. Wannan mutum ne mai fara'a, mutum ne mai son jama'a. Kasau kawai lokaci muka ji lokaci daya Allah ya mishi rasuwa. Mutuwa Allah ne shi yake. To, Allah ya sa ya huta. Allah ya sa iyalin sa ma su jure wannan mutuwan da ya same shi.
Ni sunana Ibrahim Gwamnam Shaliza. Da farko dai na mishi addu'a, ubangiji Allah ya gafarta mishi, ubangiji Allah ya rahamshe shi. Amma na ji nauyi kware, domin duk abin da yake faruwa in dai aka ce mutum ya rasu, to wato karshen zumuncin ku da shi kenan. Shi yasa ina tunanin zaman mu tare da shi da irin yawan alherin da yake mini. Kuma shi mutum ne wanda ni ina son al'amarin sa, domin yanzu za ku bata da shi, kuma yanzu za ku shirya da shi, domin shi ba rike kowa a zuci. Ubangiji Allah ya gafarta mishi, ubangiji Allah ya rahamshe shi.
Sunana Ahmed Mare. Shi dibiti gwamna gaskiya mutumin kirki ne, wanda shi daɗin zaman mu da shi gaskiya zaka ga shi abu a fili zai ga maka, in ba zai maka abu zai ce zan yi, in ba zai yi ba zai ga maka ba zai yi ba. Kuma ba mutum bane mai boye abu, yanzu za ku fada kuma yanzu zai ya manta da abin da ya wuce. Gaskiya mun yi babban rashi a Borno.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana alhinin da tunayi game da rasuwar mataimakin gwamnan jihar. Kafin rasuwarsa dai ya yi aikin soja, ya kuma zama shugaban hukumar nan ɗakin karatu, wato National Library. Kafin rasuwarsa dai shi ya kanada amiral hajin kwamitin bana.
To Allah ya ji kan Alhaji Zanna Umar Mustafa. Masu sauraro, kada a mance kuma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Jami'an ƙasar Iraq sun ce wani harin da aka ɓoye bom cikin wata mota da aka kai wata unguwar birnin Bagadaza da galibi ɗan shi yake zaune a cikin ta ya kashe mutane 13 da raunana mutane 52. Jiya Asabar aka kai harin a unguwar Habibiya inda ake sayar da motoci a gunduma Sadar, gunduma da aka kai wa hari kwanaki 3 da suka shige, har ma aka kashe mutane 67 a hari mafi muni da aka kai birnin Bagadaza, wanda rabon da ga irin haka don cikin shekaru 10 da suka shige. Nan da nan babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, to amma galibi kungiyar ƴan jihadin Islamic State kan kai hare-hare akan ƴan Shia, kuma kungiyar ISIS din ta yi ikirarin cewa ita ta kai hari gundumar a ranar Alhamis. A baya an sha auna unguwar inda ake sayar da motoci ana kai mata hare-hare. Haka kuma wasu hare-haren da aka kai jiya Asabar a ciki da kewayen birnin Bagadaza sun kashe akalla mutane 9 da raunana mutane 33. Jiya Asabar kafofin yada labaran kasar China suka ambaci jami'an kasar na fadin cewa yawan mutanen da suka mutu a sakamakon fashe-fashen da suka auku a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa ya karu zuwa 400, wato zuwa 104 ciki har da 'yan kwana-kwana 21. Hukumomin China sun ba da umarni nan da nan a kwashe mutanen da suke kusa da inda fashe-fashen suka auku. Jiya Asabar aka ba da labarin cewa a Latilas aka kwashe mutane da suke kusa da wurin da nisan kilomita 3 saboda tsoron gurɓacewar sinadaran kimiyya. Kamfanin dillancin labarun ƙasar da ake cewa Zhonghua ya ba da labarin cewa sojoji sun ceci wani mutum kusa da inda fashe-fashen suka auku da nisan mita 50. Jaridar People's Daily ta ƙasar ta ce an ceci wannan mutumin ɗan shekara 50 da haihuwa da misalin ƙarfe 2 na azahar agogon can kusan kwanaki 3 da aukuwar fashe-fashen. Gidan talabijin na ƙasar kuma ya ba da labarin cewa an jingina ayyukan ceto a jiya Asabar bayan da gobara ta tashi a kusa da inda fashe-fashen suka auku. Jiya Asabar, 'yan takarar jam'iyyar Democrat da Republican da suke begen ganin jam'iyyar su ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa sun yi ca a kasuwar baje kolin jihar Iowa tare da fatar za su burge ko kuma za su jawo hankalin dubban mutane da suke zuwa kasuwar baje kolin da ake yi a duk shekara. Ɗan takara riƙaƙƙen attajirin nan Donald Trump, wanda a yanzu shi ne ke kan gaba wajen farin jini tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican, ya isa wurin cikin jirgin sama mai saukar ungulu. Ita kuma Hillary Clinton, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka, wadda ita ce ke kan gaba wajen farin jini tsakanin 'yan takarar jam'iyyarta ta Democrat, ta isa wurin ne kewaye da masu tsaron lafiyarta. Tana isa wurin 'yan jarida suka yi ca a kanta. Ta kuma isa kasuwa tare da tsohon Senator Tom Harkin, wanda yake goyon bayan ta ga begen tsayawa takarar shugaban ƙasa. Donald Trump ya yi amfani da damar da ya samu wajen bayyana cewa Hillary Clinton ita ce sakatariyar harkokin wajen Amurka mafi muni a tarihin Amurka. A ranar Juma'a kuma ita Hillary Clinton da Sanders Rift su ma suka soki lamirin Donald Trump, suka kuma dage akan cewa sun fi shi cancantar zama shugaban Amurka.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A ci gaba da kawo muku batutuwan da ke nasaba da harkokin zabe a kasashen da suka ci gaba. A satin ta gabata mun kawo muku matsayin jami'a ne a zaben Amurka. Yau kuma ina tare da wani mai 'yancin jefa kuri'a, wato abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmed. wanda shine zamu zuba yanayin zabe a nan Amurka. Ibrahim, abinda nake so kai ma masu saurare bayani, shin a zaben Amurka akwai rana da ake zabewa ko ake kebewa domin yin zabe?
Eto kusan haka za a ce akwai ranakun da ake kebewa domin zabe, amma ba wai wata takamammiyar rana ce da za a ce koyaushe sai a wannan rana za a yi zabe ba. Amma abin da ke faruwa shine kamar a zabe ko manyan zaɓuɓɓuka na ƙasa, kamar zaben shugaban ƙasa da ƴan majalisun dokoki na tarayya da gwamnoni, wanda wani lokaci akan haɗa su da wasu zaɓuɓɓukan ma daban-daban, saboda zaɓe a nan Amurka wato ya bambanta. Amma abin da ke faruwa shine kowace shekara huɗu da ake zaben shugaban ƙasa akan keɓe ranar Talata ta farko a cikin watan Nuwamba domin gudanar da zaben shugaban ƙasa da kashi ɗaya bisa uku na 'yan majalisar dattijan tarayya da kuma dukkan wakilai guda 452 na majalisar wakilan tarayya.
Kuma yasa ake zaɓe a wannan lokacin?
To, ba zan ce maka dai ga takamamman dalili na zaɓe a ranakun wannan rana da aka ci, wato ranar Talata ta farko a cikin watan Nuwamba ba. Amma dai na san dai abin da ake kenan idan zaɓe ya shafi waɗannan zaɓuɓɓuka manya na tarayya ne. Wani lokaci akan gudanar da zaɓuɓɓukan gwamnoni na wasu jihohi a waɗannan ranaku, kuma akwai kamar yadda na ce zaɓuɓɓuka a nan Amurka, da ka lura cewa a jihohi da dama zaɓen kamar a ce Attorney General ko Commissioner Shari'a zaɓe ake yi, ba gwamna ne yake naɗa shi ba. Haka
su ake zaben shi mutanen gari,
mutanen gari waɗanda suke jefa kura na wannan jiha, kamar alal misali a nan jihar mu Virginia, Attorney General da ya zaben Attorney General, duk mutanen jiha ne za su jefa masa kura in ya ci ya ci wanda bai ci. Kuma wani abin mamaki shine Attorney General din nan yana da jam'iyya, takara zai yi,
ba shi dai kenan zai fito neman wannan kura ba?
Shi kadai zai fito ba, mutane da dama za su fito. Sannan kuma akwai wani abu da ake a kananan hukumomi, akwai wani mukami wanda shi ma kamar na babban jami'in tsaro ne na wannan karamar hukuma, wato shine anan suke ce masa sheriff. To, shi ma wannan zaben sa ake yi.
Me sa kayan sarki ne?
Dan sanda ne. Yawa, to shine yake kula. Babban aikin sheriff a wannan kasa shine kula da gidajen kurkuku da kuma kotuna. To, amma kuma in ka lura zaka ga cewa suna iya tsare mutane a hanya, an san ga mutum yana tukin ganganci su bashi tikiti na biyan tara da sauransu. To, aikin wannan sheriff din, shi ma sheriff din nan sauran waɗanda suke aiki a ofishinsa ba zaben su ake yi ba, saboda ƴan sanda ne kamar kowa. To, amma shi shugabansu zaben sa ake yi.
Akwai wa'adin da zai kai kenan?
Akwai wa'adin da zai yi akan mulki, yana gamawa in yana ga dama ya sake tsayawa takara, in ya ci in bai ci ba a sake zaben wani.
Shi akwai lokacin da ake gudanar nashi zaben ne, koko duka zabe yakan shigo cikin zaben gaban gari ne?
Wannan ya danganci kamar lokacin da wa'adinsa zai kare ne. Wato, ana kusan kowane lokaci ana gudanar da zaɓuɓɓuka, ka san har tsaye da ƴan takara ma a nan ƙasan zaɓuɓɓuka ake gudanarwa. Akwai jihohi da dama waɗanda zaka je, kamar yanzu a jihar da kake, jihar Maryland, idan ka je rajista a zaman mai jefa ƙuri'a, za ka bayyana cewa kai ɗan jam'iyyar Democrat ne ko ɗan jam'iyyar Republican ne ko kuma kai ɗan Independent ne. Dalilin da ya sa ake haka shine idan lokacin tsaye da ɗan takara ya yi, akan buƙaci masu jefa ƙuri'a na wannan jiha baki ɗayansu su zo su fito da ƴan takara na jam'iyyunsu. In kai ka zo da katinka a zaman ɗan Democrat, za a baka takarda ne wadda ta kunshi waɗanda suke takara ma jam'iyyar Democrat, jam'iyyar ku ka jefa. In kai ɗan Independent ne, sai in ka zo sai ka faɗi wanda kake so, za ka zaɓi na Democrat ne ko za ka zaɓi na ɗan Republican, sai ka faɗa sai a baka, wato in kana Independent kenan. To, mu a jihar Virginia ba a yin wannan. Wato, in ka zo za ka yi rajista ne kawai a zaman mai jefa ƙuri'a, ba za ka bayyana jam'iyyarka ba. Amma idan lokacin zaben tsaye da ɗan takara ya yi, idan ka zo sai a tambaye ka na wace jam'iyya kawai kake son jefa, sai ka jefa.
Ibrahim, zaben ma ya sha bamban daga wannan jiha zuwa waccan jiha ke?
Ya sha bamban sosai ma kuwa.
Ko jiha da irin nata tsari?
Da irin nata, kuma akwai lokuta da dama da ake gudanar da zaɓe. Daga duk cikin shekara ana gudanar da zaɓuɓɓuka. Yau ka ji an yi wannan na majalisar birni kaza, ko na gari kaza, ko na ƙaramar hukuma kaza, ko kuma irin abin nan da suke kiransa special election, wato zaɓe na musamman. Idan a ce wani ya bar kujerarsa bisa dalilin rashin lafiya ko an tsaye rige shi ko dalilin mutuwa a ce za gudanar da wannan zabe duk irin waɗannan ana gudanar da su ko yaushe
zabe baya da wani lokaci kenan anan takamaimai a ce sai lokaci kaza
baya da wani takamaimai sai idan wa'adi ya cika idan waɗanda aka san cewa ga wa'adin sa kan mulki sai kuma idan babban zabe ne na ƙasa kamar yadda ake na shugaban ƙasa bayan kowane shekara hudu kuma kar ka manta cewa a kowane shekara biyu
to akwai na shekara biyu shi ne
yawa kowane shekara biyu ana zaben dukkan ƴan majalisun ƴan majalisa wakilai ta tarayya bayan kowane shekara biyu ne su ake zaben su su kuma waɗanda suke wato a sanatoci anan akan zabe kashi daya wato cikin uku bayan kowane shekara biyu saboda su wa'adin su shekaru 6 ne a cikin majalisa
su
sanatoci kenan amma kuma ba duk lokaci guda ake zaben su ba an kasa su kashi uku ne wannan karo a zabi kashi daya a sai a zuwa zabi kashi dayan kuma sai kuma na ukun su kuma bayan shekara 6 zuwa saki zaben su
to kila shi yasa sai ga wannan jami'a tana da rinjaye an jima kuma ga waccan tana da rinjaye
akan samu sauyi musamman ma wani abin da ke faruwa a Amurka shine cewa idan a ce shugaban kasa dan jam'iyyar Democrat ne to tana yiwa kamar tsakiyar wa'adin shugaban kasa lokacin da za a saki zabe sai kaga cewa majalisa ta kwace majam'iyyar sa idan da tana hannun jam'iyyar sa ce saboda akwai wani abin da Amurka suke wato ba sa so su ga cewa da majalisa da kuma kujerar shugaban kasa duk suna hannun jam'iyyar guda yawa saboda kar ayi kama kariya sun fi son yawa sun fi son ya zama da cewa dai akwai adawa
canji ko yaya ne to akwai yanayi da mutum zai gane cewa kamar zan gita in gane cewa yau ana zabe nan wurin kamar abin da yake faruwa a Afirka to kamar abin da ke misali za ga cewa idan ana zabe a gida Najeriya za ga makaranta ko wani ofisoshi za a kebe hakan nan da ka ji taurin za ka gane cewa eh lallai zabe ake yi nan
eh to
ne haka nan
idan ka bi ta inda ake zabe musamman ma idan zaben irin zabe ne wanda yake da muhimmanci kuma mutane sun kwalla fare sosai akai kana iya ganin irin wannan alama amma ba wai lalle ne kaga irin alama irin kamar yadda muke a gida irin an cika sosai haka ba saboda yawanci kawai zaka je kaga mutane kwabi ne ana shiga yawanci cikin ana yin su cikin makarantu ne ko a cikin wasu kotuna haka da makamantansu wanda zaka je ka shiga ta cikin kofa ba a waje ne ba saboda haka ba zaka ga mutane sun taru a waje wai ana jira a yi zabe sai dai kamar yadda nace idan muhimmancin zabe ne kamar zaben shekara ta 2008 lokacin da aka fara zaben shugaba Barack Obama akan mulki wato wannan zabe ne wanda saboda dokin da mutane suke yi zaka je ka samu cewa an yi layi sosai amma in an bude rumfar zabe daga karfe 6 na sabiya a ce zuwa karfe 8 na dare a wasu wuri wasu kan je aiki sun dawo aiki sai su tsaya su je su je
kuma shi nake son kai masu aure bayani an ce akwai wanda ake yi daga ma inda kake daga gidanka kana iya zabe ya wannan yake shi kuma
wato ba wai zaka zauna ne ka jefa kura a wurin lokacin ba ana kiran shi a turance suna kiran shi absentee ballot wato abinda ake yi shine idan ka san cewa ranar zabe saboda aikin da kake ba zaka samu sukunin zuwa jefa kura ba kana iya jefa kura ka kafin wannan lokaci kuma yadda zaka jefa kuran kannan wato taka su hanyoyi biyu kana iya zuwa ofishin hukumar zabe ka je ka ce musu ba za ka iya zuwa ranar zabe ba ga dalilanka ka zo da katinka da komanka sai ka jefa kuranka a lokacin idan ka jefa to da a baka na kati ne ba na inji ba na kati za a baka wanda in ka jefa kuranka ka dangwala ka sa a cikin ambulance sai a ajiye shi ba za a bude ba za a je a tara shi ne sai bayan an yi zabe ranar zabe sai a haɗa shi a cikin
waɗanda
suka jefa kura
akwai ire-iren ka da za su zo da yawa da ire-iren waɗannan
sosai akwai masu da yawa sannan tsari na biyu na irin wanda ake jefawa ba ranar zabe ba shi ne wanda za a aika maka ta cikin gidan waya da wato alal misali takardar ƙuri'a cewa ba za ka iya samun zuwa ba baka garinku kana wani wuri a zaune sai a aiko maka da shi ta gidan waya idan an aiko maka da shi ta gidan waya idan ka cika kai kuma sai ka sake rufe shi sai ka aika da shi ta gidan waya irin waɗannan da ake aikawa ta gidan waya wani lokaci ba sa zuwa akan lokaci saboda haka idan bambancin da ke tsakanin 'yan takara babu yawa ana iya bada lokaci a ce bari a jira
ko za a samu
a ga irin ƙuri'un da za su zo daga waɗanda suka nemi cewa za su aiko da ƙuri'un su ta gidajen waya musamman yawanci irin waɗanda suke wannan akasarin su kamar sojoji ne da kuma iyalan su waɗanda suke zaune a kasashen waje to su ne yawanci suke irin wannan ƙuri'a
to da ƙarshe Ibrahim ina maganar magudi
ito magudi wato babu abin da zaka ce kana yi a duniya ba za ka iya samun magudi a cikin sa ba to amma dai wato magudi abu ne wanda bai taka kara kara ba ko kuma wani abu ne wanda baya yin tasiri a zabe irin na wannan kasa zai yana da matukar wuya mutum ya ce zai magudi
wani aiki an ce sai hannun mai shi
kwarai da gaske
mun gode kwarai da gaske Ibrahim kila a wani shiri na gaba mun sake gaya toka domin ka sake ci gaba da muna wannan bayanai masu gamsarwa masu ilmantarwa
to masha Allah nagode kwarai lada
kwarai da gaske
nagode
yau anan shirin zai diga aya amadin abokin aikin nawa Ibrahim Alfa Ahmed sai Julie Gresham wadda ta bada umarni kuma ta daidaita sabtin shiri ni ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman
a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke yunkurin dawowa da ƴan gudun hijira da ke samun mafaka a wasu ƙasashen da ke ƙetare wasu manyan al'amura ne ke ci gaba da kunno kai musamman ma na irin halin da waɗannan ƴan gudun hijira ke ciki waɗanda ke zaune a nan gida Najeriya waɗanda irin waɗannan rigingimu ya raba su da muhallin su musamman ma na ƙananan hukumomi guda 20 da aka ce ƴan gudun hijira sun yi kaka gida a ciki irin waɗannan ƴan gudun hijira da kan fuskanci matsaloli ne daban-daban kama da na cin zarafi da suka zargi jami'an tsaro ke masu lokacin da suke kokarin shigowa birnin Maiduguri dan samun mafaka a irin waɗannan birane da kuma na rashin samun kyawawan abinci ko kuma abincin da makan kosar da su lokacin da suke zaune a sansanin ƴan gudun hijira da ma matsalar muhalli da wasu kan nemi mafaka na kashin kansu wasu ko kan fake ne gidan ƴan uwa da abokan arziki wasu kuma kan nemi mafaka ne a wasu gine-ginen gwamnati sai dai wani batu da har yanzu ka addabi irin waɗannan mutane musamman ma wanda suka samu kansu cikin garuruwan Maiduguri akan zo ranar tsakani a fidda kayayyakin su a irin gidajen gwamnatin da suka nemi fakewa duk da wa ba da san su suka baro garuruwan da suke ba amma babu zancen tosayawa a irin gidajen mutanen da suka fake na gwamnati dan haka ne ma suka jawo hankulan gwamnatin da ta yi kokarin tanada musu muhalli
eh a matsayin yadda muka fito a garin Bama lokacin ana fata ta kan Boko Haram suka kore mu muka fita da slippers da kajeran wanda mu ba komai ba tasi ko naira babu da muka zo muka fara zama a camp gaskiya bayan da muka fara zama a camp sai cinkoso ta zo ta yawa sai muka ga muna iya rayuwa ba tare da camp din ba muna ya nema ma kanmu abinci sai muka zo muka samu anguwan kamar almost rabin babu kowa sai ciyawa kamar muka gyaggyara hadda wasu gidajen da gara yana cin su muka fara zama sai kowane wayewan gari mu fito mu nema wani abu masu rufi mu rufa kanmu asiri zaman da muke yi gaskiya ba tallafi ba naira ko daya wanda yana zuwa mana ta wani fanni sai muka zo muka samu kanmu mutane suka fara samu allocation sai kowa ma yana jin dadi zama 1000 sai mutane sun zo sun fara damun mu wani ya zo sakin dare ya kore mu ya ce ku fito ba zai yi ba kawai dai mu kwana mu tashi in Allah ya sa garin mu taike mu koma muna so dai gaskiya gwamnati ta taimaka mana ko a dan rake allocation ko kuma mutane masu allocation in suka zo su dan ba mu ko wata daya biyu a yadda mutun ya samu hali kan shi da slippers daga jere wandon shi bai ma samu abincin da zai ishe shi ba balle ya nemo gidan haya mu dai muna kokari mu rike iyalen mu idan za a rufe mana asiri a bar mu mu zanna ko nan da watanni daya biyu haka nan idan suna rufe mana asiri gaskiya za mu gode wa gwamnati
daga ba ma na fita kuma mun roke gwamnati ai mana taimako ya bude mana hanyar mu kuma sai mun koma ya fara jaran garin ma
halin da muke ciki da gaskiya halin kuncin rayuwa mun gode wa gwamnati abinda yake yi mana kasan duk abinda Allah ya saka sai ka gode ma Allah
to kamar ko wani hali da kuke ciki na damuwa wannan inda kuke zugunne yanzu
eh gaskiya akwai damuwa ba mu da abinci ba mu da musha kuma ruwa ma ga muke shan wahala ya dinga taimaka mana mun da muke side side din musamman ma wayansu mu a cikin 1000 wayansu mu a cikin gari duka mu dai muna bukata ya tuna da mu dan abinci kadan kadan
sai dai har ila yau a ɗaya daga cikin sansanin irin ƴan gudun hijira da ke cikin birnin Maiduguri cikin sansanin 15 da ake da su a birnin Maidugurin na kokawa da garancin abinci duk da irin kuɗaɗen da gwamnatoci haɗa na jaha da na ma na tarayya ke cewa sun kashe wajen samar ma waɗannan mutane abin da za su sa a baka
Bulaman Hassan
zama anan ana ba ku abinci
ba abin da suna ba mu abinci lokaci biyu ne suna ba mu abinci ma ba mai kowa sai ya saya miya ko wani ya ta ina da tora da kawo wani dawashi yanzu ya bashi zai bada matan ya sai kayan miya ya yi mishi miya sai ya zuba shi a ci an ba miya ba zaka ya kaji ma kuma muna rakon shi Allah ya bamu zaman lafiya a kai mu gida
wani malami na gaba kuma yanzu kamar abinci kuna samu anan sosai
to abinci din ma ai gangara ne don abin da ya sa to amma to ba miya za su dafa wahala baya fita baya fita baya kudi yanzu zama mu wannan wahala ne
sunana Muhammadu
daga ina kenan
ni yanzu da Kakawuri nake
wannan kanawa ne kuma
wata uku da kwana 14
kamar abinci kuna samu yadda ya kamata
mu abincin suna wahalar mu ba sa bamu da magin ba sa bamu da manda hakan nan kurin da fada da komai abincin ma Allah ya sa mu samu lafiya yan boko haram din na ce kwata kwata babu su
tun da lokacin da jaran Muhammadu Buhari ya karbi mulkin kasar nan mataimakin sa Professor Osibanjo ya ziyarci jihar wanda ya alƙawarin kawo ƙarshen wannan lamari kuma da tallafawa mutanen da wannan rikici ya daidaita dan jajinta waɗannan yan gudun hijira da ma al'umman kasar baki daya game da wannan matsaloli da suka tsinci kansu ciki
What exactly is going on in the IDP camp, not just here in Borno State?
Irin waɗannan matsaloli da ma waɗansu waɗanda ba su fito fili ba shine ke addaban ƴan gudun hijira da wannan rigingimu boko haram ya raba su da muhallinsu wanda kuma ake buƙatar neman tallafin gaggawa da ma sa ido kan yadda al'amura ke tafiya Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Kafin murfe shirin namu ne yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Kasar Iran ta baiwa hukumar makamashin atom ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa AIEA takaice takardun da aka danganta da zarge-zargen da ake mata cewa ta yi ko kuma tana kokarin kira makaman atom matakin da ya sa ta cimma wa'adin gamsar da ƙa'idodin da aka gitta mata. Domin a sassauta takunkumin da aka aza mata kamar yadda yarjejeniyar da ta kulla da gigan kasashen duniya a watan jiya ta tanada. Jami'an kasar Iraq sun ce wani harin da aka boye bom cikin wata mota da aka kai wata unguwar birnin Bagadaza da galibi an shiya ne ke zaune a cikinta ya kashe mutane 13 da raunana mutane 52. Jiya Asabar aka kai harin a unguwar Habibiya inda ake sayar da motoci a gundumar sadar gundumar da aka kai wa hari kwanaki 3 da suka shige har ma aka kashe mutane 67 a hari mafi muni da aka kai birnin Bagadaza wanda rabon da aga irin haka tun cikin shekaru 10 da suka shige Jiya Asabar ne kuma kafofin yada labaran kasar China suka ambaci jami'an kasar na fadin cewa Yawan mutanen da suka mutu a sakamakon fashe-fashen da suka auku a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa ya ƙaru zuwa 104 ciki har da ƴan kwana-kwana 21. Hukumomin China sun ba da umarnin nan da nan a kwashe mutanen da suke kusa daga inda wato da inda fashe-fashen suka auku.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.